waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun bindige shugaban karamar hukumar Manfe da ke jihar Kudu maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Karamar hukumar tana da nisan tazarar kilomita 500 zuwa babban birnin. Shugaban karamar hukumar Musta Ashun Ojan an harbe shi ne a daren Ladin da ta gabata. Na tambayi Alhaji Jibril Ibrahim mai yaƙi mai faɗa a jini a ɓangaren na 'yan aware ko ya yake ganin wannan aika-aika da ake lalantawa da 'yan aware.
Wallahi abin abu ne, wato har yanzu kaina na bai kamawa a kai. Don me yasa? Domin 'yan aware sun fito sun ce sun ajiye makamai. Tunda Majalisar Ɗinkin Duniya ta magana kan aji makamai a kan sabila da wannan ciwo na coronavirus, to amma a yanzu kuma an fito, yanzu an kashe wannan mutum kuma an ɗora musu an ce su ne, to a nan ne kaina har yanzu ne bai kamawa a kai. Domin kwanan ne aka yi kisa a sashen Gambucan, aka ce su ne ministoci ma sun fito sun ta su dora wani abin nan. Ƙarshenta da aka sa kwamitin ɗin bincike, aka bincike sosai, aka zo aka tara cewa ba haka ba ne. To sabida da haka nan, ni yanzu abin da zai sa kaina ya ɗauki wannan abin shi dai in an sa kwamitin bincike, sun yi bincike sun tabbatar mana cewa wannan kisan ɗin 'yan aware so suka yi. Domin yanzu ƙasar ɗin baka san waye ba yanda ake tafiya ta wannan shashin ne. To sabiya da hakan nan, ni abin da zan iya gaya maka kenan tsakanina da Allah kan wannan abin ne. To amma wallahi gaskiya kisan ɗin abu ne ba mu ji daɗin sa ba. Sam yaro ne matashi da ya shiga siyasa ya samu wannan matsayin, kaga yanzu hakan nan fab ɗaya an kashe shi, wallahi babu bane mai kyau. Sabiya da haka ba mu ji daɗin sa ba, amma dole gwamnati ta sa kwamitin bincike a bincike akai a samu waɗanda suka yi wannan kisan ɗin a hukuntar da su.
Alhaji Garba Abubakar ɗan jam'iyyar ADPC ne ko CPDM mai mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, shi ma ga abin da ya ce.
Shi wannan fitina zuge na 'yan rawuwa, ta ga tukin gwamnati ka taɓa yin ko ta da mutane gwamnati da yi a sashen na waje Southwest. Sabi ne gwamnati ina respectin engagement da wani shi gwamnati a neman
da ta ɗauka.
Neman yake yi duk wani haka taimakon da zai zo a samu zaman lafiya a kan gwamnati. Kaga an saka cewa kafin wannan annoban ya ƙare, wata ke mutane za su dawo cikin hankali hankulansu a zo a gyaran abin da yake ciki, abin da za a gyara abin da ba za a gyara ba, a ce a'a abin da ba zai yanzu ba. Haka sai suka zo suka fitar da wannan abin. Dama mutane ne wanda su banda Kamaru rushe ba su da wani abin da shi sa ka ga an ga abu ya soma kyau, an soma nuna wa mutanen North West da Southwest cewa abin da suka tambaya, abin da suke so a ciki za a taimaka musu. Daga bai sace ba da aka bada aka yi reorganization in port in Limbi kan ina cikin reorganization. To mutanen da suke bayan wannan ba sa son wannan irin abubuwan. Kaga kungiyan ne da ta kawo naka irin gudunmawa na gyaran North West da Southwest. Ai kaga mutane ba su.
Shi dai marigayin shi ne shugaban ƙaramin hukuma a ƙasar Jamhuriyar Kamaru mafi ƙanƙantan shekaru. Ya rasu yana da shekaru 33 da aihuwa a duniya. Sannan kuma a yanzu haka gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta sha alwashin cewar sai ta zaƙulo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.